أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 7 ga watan Rabiu Awwal, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1443. Mun dawo kan karatunmu na Riyadu Salihin, littafin Imam Nawawi, wanda muna cikin Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyyat, bayan da yake magana akan ikhlasi da kuma gabatar da niyya. Wa Abi Hurairata Abdurrahman bin Sakhri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Wa Abi Hurairata an karbo wannan hadisi daga sayyidina Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, Abdurrahman dan Sakhr radiyallahu anhu, Allah ya dade shi, kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya dace Allah subhanahu wa ta'ala yace, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, lalle Allah baya duba zuwa ga jikukunanku, wala ila suwarikum, sannan Allah baya dube zuwa ga surorinku, walakin yanzuru ila qulubikum, sai dai Allah yana duba ne zuwa ga surorinku, wa amalikum, da ayyukanku. Wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abi Huraira radiyallahu anhu, wanda dai ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya zo ya karbi musulunci a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 bayan an yi yakin Khaibar. Shi sai na Abu Huraira ya zo ya musulunta. Lokacin ya kasance yana tare da wata ƴar karamar kyanwa, sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, da yake kyanwa a wajensa, sai yake ce masa, wannan menene yake cewa kyanwa ce? Sai ya sa masa abahir, wato baman kyanwa. To Hurairatu kuma kyanwa ce, amma yar karamar kyanwa. To asalin sunansa shine Abdurrahman ibn Sakhr, shine babban sunansa, Abdurrahman dan Sakhr. Ya kasance daga lokacin da ya musulunta a shekara ta 7 din nan, ya lizinci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga wannan lokaci din ya zama kullun yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baya rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Har ya kasance wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito, sai Nabi Huraira ya fito, sai aka duda wato Zaid ibn Sabit da wani mutumin Madina, mutum biyu, da kuma shi sai Nabi Huraira. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ku roki dukkan abin da kuke so yanzu, duk abin da kuke so ku roka, zan roki Allah muku. Suka yi roƙon da za su yi, sai Nabi Huraira shi ne na ƙarshe, sai ya ce, ya Rasulullahi, ka roka min Allah duk abin da naji daga gare ka kan na manta. Shikenan. Sannan ya ce, kuma ina roƙon wato Allah ya biya mun buƙatan abin da waɗannan suka roƙa, sannan kuma duk abin da naji daga gare ka kan na manta. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a, ya zama dukkan abin da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantawa. Sai wanda daga cikin mutanen nan ya ce, ya Rasulullahi, ni ma ina son haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sabaka bika biha al-fatad dawsi, wato wannan saurayi na kabilan Daus shine wato sayyidina Abu Huraira to ya gabace ka kai to sai na bi hurairar da ya kasance ya lubunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga wannan lokaci har zuwa wato karshen rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kaga shekara ta 7 yazo bayan hijira amma ya kasance yana da ruwayan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi masu yawa ya rawaito hadisi masu yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malamai suna cewa ya kai hadisi 5000 da duriya ya rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga cikin sa ne muka samu wannan yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya dami cewa Allah sabbata gare shi ya ce inna allaha la yanzuru ila ajsamikum lalle Allah baya duba zuwa ga jikunanku wala ila suwarikum sannan Allah baya duba zuwa ga surorinku walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai Allah yana duba ne zuwa ga zuciyoyinku da ayyukanku wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan mutum zai gabatar da aiki ya sani Allah ba ruwansa da halittar da ya zumo a cikin ta shi mutum duk halittar da yake da shi to ba wannan ne a wajen Allah ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha 'alimun kabir Allah ya ce wa ya ku mutane lalle mun halicce ku ne daga wato namiji da mace sannan muka sanya ku duka zama kabilu daban-daban al'adunku daban-daban komai naku daban-daban kowa da gidansu kowa da kabilansu kowa da yarensu kowa da irin abubuwansu dan a san juna amfani juna lita'arafu saboda ku san junanku ku amfani junanku dan wannan akai amma ku sani inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa a wajen Allah a cikin ku shine wanda fi tsoron Allah saboda haka tsoron Allah yake nema ba daga ina ka fito ba ko ba ga irin danginka ko ga irin gidanku a wannan ba shi bane duk ba shi yake nema ba ana nema ka ji tsoron Allah ne shine mafifici a cikin komai ka ji tsoron Allah shine yake nema Allah baya duba zuwa ga inda ka fito Allah yana cewa wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum inda la zulfa illa manamana wa amila salihah cewar Allah ba ruwansa da dukiyoyin da kuke da shi ko yayanku ba waɗannan ne za su sa ka samu kusanci da Allah ba sai dai wanda ya aikata aiki na gari yayi imani da Allah sannan ya aikata aiki na gari to shine zai samu wato karbuwa a wajen Allah to saboda haka yanayin jiki da mutum Allah ya halicce shi a ciki baya gwada komai wannan jikin nasa jikin baya nuna komai ba zai nuna komai ba hakan nan surar da Allah ya yi shi a kai ya yi shi kyakkyawa ne ko ya yi shi mummuna ne ko da irin surar Allah ya yi kai ba wani ake nema ba ana neman a samu tsoron Allah ne a cikin aikinka malamai suna cewa wato anan har surar aikin da zaka yi har surar aikin da zaka yi ana neman tsoron Allah a ciki Allah ba ruwansa da ka zo zaka yi sallah misali ka iya yin kabbara ka iya yin karatu sallah din ka iya cika ruku'u ka iya yin sujjada ka iya zaman tayya duk wani abun da kai ya din ba shine Allah ya damu Allah ba ruwansa da wannan me ya cikin zuciyarka shine kawai me ya cikin zuciyarka wato zatin wajen aikin ba ya gura komai cikin ake nema yaya cikin yake idan cikin yayi kyau to shikenan saboda haka Allah yana duba ne zuwa ga zuciyarka miye ka kulla a cikin wannan zuciyar taka shi zai jawo aikinka yayi kyau Allah ya karbe shi amma idan ya zama cikin zuciyarka wani abu ne na daban kana aikata wani aiki na daban kuma a fili to shikenan ba zai amfani ba aikin da kake yi zai zama aikin banza saboda haka shi yake son mutum ya gyara zuciyarsa ya zama cikin zuciyar ta zama tana kan daidai ba wajen ba waje kan ko ka gyara shi yayi kyau in zuciyarka ba ta kyau ba to aikin ya lalace sai yake cewa walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum shi Allah yana duba ne zuwa ga zuciyoyinku da ayyukanku menene a cikin zuciyarka sannan menene kake aikatawa a zahiri wanda ake iya ganin sa wadannan abubuwa guda biyu su ne Allah yake dubawa malamai suna cewa ba a so mutum ya zake cikin munanta aikin mai aiki ko kuma ya zake cikin yabon mai aikin mai aiki idan kana gabatar da aiki to ba za a zake cikin yabon aikin da kake yi ba ba mamaki bane abin da ke zuciyarka ba haka bane kana nan kullum baka wasa da ibada, baka wasa da sallah, baka wasa da ayyukan ibada duka nayi, to ba za ka iya zagewa kan ka ce a wane kam a daman zatin aikin, wato zatin aikin da kake aikatawa shine yake nima, ba kuma maki bane can cikin ba shi da kyau. To saboda haka in cikin zuciyar kuma baki kaga aikin da kai ba zama aikin ba, kuma ba za a zage akan wanda yake aikata mummuna yake ce shi ka an ɗebe masa ramar Allah ba, ba in mamaki bane shi ma can cikin zuciyar tasa akwai wani abu da ya zauna a cikin zuciyar na kyakkyawan niyya, kuma Allah zai taimake shi sai ya dawo sai ya sauka daga cikin wancan niyyar tasa. To saboda haka ana so mutum idan zai gabatar da ayyuka duka Allah ba ruwansa da yanayin jiki da yanayin sura, suran gabatar da aikin zuciyarka ake nema. Inna huwa ala rijlihi laqadir yawma tubla as-sarair, ranan ne za a tona abin da yake cikin zukata ran tashar kiyama. To a wannan ranan nan ne za a gane duk abin da kake yi, wani kila abin da kake a zahirin duba su bane ba, ba haka bane zuciyar take ba. To in ba haka zuciyar take ba kuma kaga aikin ba zai yi amfani ba kenan. Shi yasa yake cewa wa usila ma fi sudur, ranan tashar kiyama a rannan ne za a yaye abubuwan da suke cikin zukata a fito su fili, duk abin da kake yi za a fito da shi fili a gari. Malamai suna cewa yanzu misali mutum ne yana gabatar da ibada irin ta sallah, sai zama lokacin da yake sallan nan sai wato ya halatto da zuciyarsa, yanda ake cewa mutum ya halatto da zuciyarsa yana gaban ubangijinsa yana ganawa da shi, to sai hakan ya same shi ya zama ya halatto da zuciyarsa, ikhlasi ya zo da ƙarfi yana sallan nan yana ganin kamar an yi tashi da kiyama, kamar yana gaban ubangijinsa haka, yace cewar har ma yana yin hawaye yana yin kwalla saboda yanayin nan da ya shiga, ya shiga kyakkyawan yanayi. To malamai suka ce idan aka yi da sallan haka, idan aka dawo wata sallah kafin a yi ta yi burin wannan abu, to shikenan ya bari yayi burin idan na dawo sallata na sake jin iri yanda na ji da zuwa nan, in ya jaga zuciyarsa to aikin sa ya lalace. Wato in zaka yi aiki shine ka yi shi Allah kawai, ikhlasi shine ka zama wato kamar idanu ne abinda zaka yi, ido zai karbi wani abu ne ba zai karba ba, yi in ka kuskura ka diga wani abu a cikin idanu nan yanzu jinin zai amsa ya kama hawaye ba zai yadda ba. To in zaka gabatar da aiki idan wani abu ya shigo dare sai ya shiga cikin wannan aikin ya bada aikin ka baki daya, aikin ya lalace duka ba zai karbi ba. To kaga abu ne mai wahala, abu ne mai wahala gaske mutum ya yi aikin nan ya zama dan Allah shi ne mai wuya. To saboda haka yanda idanu baya karban wani abu to haka aiki yake zama, ya zama kayi shi dan Allah kawai ba dan wani abu ba. Kaga yadda aiki ibada ba kamar yadda aka faɗa din nan gashi ka zo kayi, to in zuciyar ta ji ta daru su tana son yin wani abu to daga nan shikenan aikin ya lalace. Sannan kuma har yanzu a cikin gyaran zuciya dole mutum ya kiyayi wato ya rike fushi da mutane ko gaba da su ko hasara da su. Idan zama kana gaba da mutum ko kana jin haushinsa ko kana masa hasara, to wannan abun da kake yi din nan a cikin zuciyarka yana rusa aikinka ne da kake yi kai, saboda shi mutum baka san meye bane shi. Allah kuma ya ce man adali waliyan faqlazatu bil harbi, wanda ya gaba da waliyi da to ya wato na masa izini ya fito mu yaki da shi, yaushe aka bude ka gane wannan ba waliyin Allah bane ba musulmin Allah bane, ka gane baka gane ba sai kana gaba da shi kuma ko ba bude ba wannan abu goshi yake yana cewa da waliyi bane ba, wato wanda Allah yake so sa ba wannan abu goshi. To saboda haka idan ka zo kai zama kana kullatan sa kana kiyayya da shi kana fushi da shi shikenan kana yaki da Allah, duka kina kake rushe shi ne ya riga rushe kawai. To saboda haka Allah yana dubawa ne zuwa ga zuciyarka ina ta yi a cikin dukkan aikin da zaka yi, sannan kuma da ayyuka ka kawo su yadda suke, ka zo da su yadda ya kamata, in ka zo da su ma sai Allah ya duba zuciyarka ya ga ina ta yi, ta yi inda ake nema ko ta yi wani waje, in ta yi wani waje shikenan aikin ya zama aikin maza. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi. Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya فهو في سبيل الله متفق عليه. وعن ابي موسى انكر قول ابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال يدري قال يا شي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنبهي النبي صلى الله عليه وسلم تغري شي عن الرجل يقاتل شجاعه ga mutumin da yake yaki saboda nuna jarumta wa yuqatilu hamiyatan da wanda yake yaki saboda nuna bishi wa yuqatilu riya'an da wanda yake yaki saboda nuna riya ayyu zalika fi sabilillah waye ne a cikin su yayin dan Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi yaki saboda karmar Allah ta daukaka saboda karmar Allah ta daukaka to shine yaki dan Allah mutabakun alayhi wannan hadisi an samu shi daga Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari ya musulunta kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina bayan ya musulunta ya kasance yana cikin jarumai kuma malamai sun ce ya hijira guda uku ya hijira zuwa Habasha ya hijira daga garin sa ya zo Makka ya karbi musulunci sannan ya hijira zuwa garin Madina to saboda haka shi Abdullah ibn Qais al-Ash'ari ya kasance cikin mayaka kuma na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarumai ma a cikin wajen yaki yana daga cikin mayaka sannan masu jarumta a wajen wannan yaki sannan malamai sun ce Allah ya masa wata alfarma shi Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari ya kasance wata rana ya fita yace yau zai lazimci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yau duk inda Annabi yake to zai zauna a wannan wajen to kuma yaje gida da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yayi ta yawo yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin garin Madina sai aka ce masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana can biyu aris cikin wata gona ce wanda akwai rijiya cikin wannan bala da ake ce mata biyu aris sai je sama Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan waje yace ya rasulullahi yau ni ne mai gadi yau ni ne zan ina gadi ya rasulullah saboda haka sai ya zauna ta cikin gwanar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki shi ba yana ciki amma ya rufe kofa duk wanda zai zo shine zai dani iso zuwa wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma ana cikin haka sai ga sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya zo sai yace waye ne sai yace Abu Bakar sai yace to ala rislika ka saurara abin da jini ga wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaji ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Bakar fil bab yasta'in ga sayyidina Abu Bakar kuma yana so a masa izini ya shigo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuzallahu wa bashiru bil janna ka masa izini sannan ka masa albishir da aljanna shikenan ya masa izini ya shigo ya masa albishir da aljanna daga nan ya ci gaba da aikin sa can sai kuma duk aka sake bawa koba ya ce waye ne ya ce Umar ya koma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Umar fil bab yasta'zin ga sai na Umar a koba yana nema masa izini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izallahu wa bashiru bil janna ka masa izini sannan ka masa albishir da aljanna yayi wa sayyidina Umar izini ya masa albishir da aljanna bayan nan kuma duk sai aka sake buga goma yace waye ne yace Usman bin Affan Usman ne dan Affan shikenan yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa izallahu wa bashiru bil janna ala balwan tusibu ka masa izini ka masa albishir da aljanna akan musibar za ta same shi shikenan sayyidina Abu Bakar Siddiq yace a sayyidina Usman bin Affan yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim nabi wato tsarin Allah sannan sai ya shigo to malamai suka ce abun lura cikin wannan abu shine maganar da shi Abdullah bin Qais yake fara al-Ash'ari shi Abu Musa abun da yake fara din na cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka masa izini ka masa albishir da aljanna wannan maganar mai fadanta wanda yake fadan nata maganar Allah ce fada rai yana fadan nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cika ji ka ce masa ya shigo sannan ka masa albishir da aljanna wannan maganar ta ga daga wajen Allah take to wannan shine darajar da ya samu wannan daraja sannan wata rana an je yaki a wajen wannan yaki akwai wani sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Abu Ali, sai wani kafiri ya sassare shi ya zama ba zai iya tashi ba, sai kalli Abi Musa yace masa, sai yace wa maka wannan ake ce ga can wancan kafirin ne, to shi Abi Musa ya bi wannan kafiri yaje ya kashe shi, da ya kashe shi ya dawo sai yace in ka je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan na rasu inji Abu Ali ke ka gaya masa yi mini addu'a, ka gaya masa yi mini addu'a. Shikenan Abi Musa ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Amir ya rasu, kuma ya ce na roƙa masa ka masa addu'a. Shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir li abi Amir waj'alhu fawqa qasirin min ibadika, ya Allah ka gafarta wa Abu Amir sannan ka sanya shi a saman bayin karantar shi a kiyama. Abi Musa da ji wannan sai ce ya Rasulullah saurani ni ba, ni ba Rasulullah amini irin wannan addu'a. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma ighfir li abi Musa wadkhulhu madkhalan kariman, ya Allah ka gafarta wa Abu Musa sannan ka shigar da shi waje mai aminci shine aljanna. To saboda haka shi Abi Musa Abdullahi bin Faisal Ash'ari ya kasance cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu wadannan darajoji, sannan ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam 300 da wani abu, ya rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يجي أنت بيا النبي صلى الله عليه وسلم سبت عدريشي أكم متمن ديكي يأكي سبو دنون جارمتا ينون شي جارو مين يسا يبت وانا يأكي سنة ويقاتل حمية درجل دا متمن ديكي يأكي سبو دا ينون يناجن حوشي يناصن دوكي بانسا أنكش وني ناسا ko kuma yana so ya nuna kabilar su ko ya nuna yaƙiya, saboda wani dalili da yake wannan yaƙi yana da wani takeici a zuciyarsa dan wanda yake yaƙi. Wa yuqatilu riya'an, da wanda yake yin yaƙi saboda ya nuna riya, ya nuna yaƙiya, yaƙi yaƙin nan wanda yake. Ayyu zalika fi sabilillah, ya tambaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne yake yi dan Allah a cikin wannan, waye dan Allah yake a cikin su. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي سي هذا يمتى الله سبحانه وتعالى غريش يجي من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولى فهو في سبيل الله وان دي ياكي سبورة كرمة الله تدوككا سبورة دوكا كرمة الله يي تشيني ياكي سنة الله شيني سبورة أما وان دي يي سبورة وانا شابوان تو ياكي سيادة مايكي بمانزاكي سي وان يجي زيني ياكي saboda na nuna jarumta sannan kuma saboda karmar Allah ta daukaka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laysa laka shay'u, baka da komai, ba abin da zaka samu. To saboda haka idan kai yaki ka fita yaki saboda Allah, ba dan nuna jarumta ba, ba dan daukan fansa ba, ba dan nuna riya ba, to wannan yaki shine kai shi dan Allah. Amma in kai dan waɗannan abubuwan da aka lissa ba da wasu su wanda ba ba yi ko anan ba, to shikenan ya zama aikin banza kai kenan, baka da ranar komai. Malamai suna cewa a cikin wannan sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya kasance jagora a cikin yaƙi, saboda ya zama jarumi a cikin yaƙi. Malamai suka ce sai da ya je ya koyi yadda ake tafiya a cikin kankara, ya ake tafiya a cikin kankara, saboda kar wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya tafi wani yaƙi ya ga hanyar kankara ne ga kar tafiya, ya je ya koya. Sannan ya koyi yaya ake tafiya a cikin duwatsu, ko zazzabai na duwatsun nan ya ake tafiya a ciki ya koya. Sannan yaya ake tafiya a cikin kaya, yanda idan aka ce hanyar kaya ce duka ya za a yi tafiya a ciki, sai ne koyi yanda ake tafiya a ciki. Ya gama koyon komai saboda ya shiryawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura shi zuwa wajen yaƙi. Kuma haka ake yi, ya zama jagora a cikin yaƙi sai na Khalid bin Walid da sai na Umar ya zama khalifa. Ana cikin yaƙi, tsakiyar yaƙi, sai aka yago masa takarda cewar an cire shi. Sai na Umar ya yago masa takarda cewar ya cire shi daga jagoran yaƙi. To a lokacin ba zai yiwu, ana cikin yaƙin ba zai iya cewa gashi ba, ba zai iya bayani cewar a yanzu an cire ni ko wani abu ba, saboda yana hijab da baya. Shikenan yaƙin ya karye an gama, saboda haka sai ya ci gaba da tafi da yaƙin a haka, duk da cewar ga takardar a hannunsa. Aka ci gaba da yaƙin sai da aka gama wannan yaƙi aka yi nasara. sai ya dawo ya zo ya samu wanda aka turo shi a matsayin shine jagora a yanzu, sai ya ce masa gashi na aiko takarda cewar kai ne jagora na tafiyar wannan yakin da zamu da muke yi, kuma na yi kuskure na aikata laifi, ina neman gafara a yafe mini saboda na tafiyar da mutane a cikin yakin nan ban yi bayanin cewar an sauke ni kai ne jagora ba, ina neman afuwa, ina neman gafara, a gafarta mini akan wannan laifin da nayi. Sai shi wannan wanda aka nashi jagora ya ce haba Khalid, saboda ka murnan farin cikin a nasarar da muka yi ne yasa kake wannan haka, ya ce masa ba murnan farin ciki bane ba, haka magana take, kuma yanzu ina neman abubuwanka da gafararka, kuma zan yi biyayya, zan bi ka, zan yi duk abin da nake yi da yanzu ma ba zan fasa ba, zan ci gaba da biyayya a cikin jagoranci da zaka. To saboda haka sai na Khalid bin Walid yana yaƙi ne li takuna kalimatullahi hiyal ulya, dan kalmar Allah ta ɗaukaka ba na a ce yau shi ne jagora ba. To saboda haka duk abin da zaka yi ya zama ka yi shi ne dan Allah kawai, dan Allah zaka yi ba dan wani abu ba. In ya zama ka yi amma kuma akwai son zuciyarka a ciki, to shi kenan Allah ya bi ta kenan. Allah ya bi ta cin amu sai barka da abu. To amma kaga haka muke a cikin abubuwa, ba ma yakin kawai ba, duk abin da muke yi yanzu aka ce ga wani abu kake yi, kai kake gabatar da sallah, kai ne liman. Sai ka tafi wani uzuri ba, sai wani ya shiga ya ja sallar, shi kenan tashin duniya ya samu. Ranka ya ɓaci, ka ta ɓata ra'ayi, wai wani ya ja sallar. To daman dan Allah kake jan sallan ko kuma dan wani? Idan Allah kake ya ba ruwanka, an saka lokaci ya yi baka zo ba, an shiga, shi kenan sai a tashin duniya, sai an ji an yi belinka watakila, sai ka daina zuwa masallacin, sai an ji an yi belinka. Saboda an yi dan mi za a yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga babu Allah a ciki, ba dan Allah kake yi. Kaga sai na Khalid irin dawaniyar da ya yi, irin jagorancin da ya yi, amma da ya tafiyar da yaƙin bayan an sauke shi, sai da ya zo nemi gafara, ya nemi tuba, sannan kuma ya koma kaman ma ba a cire shi ba, ya ci gaba da yi. Kai ne kana jagoranci a cikin abu, aka ce daga aka ce yanzu ka dawo memba, da kai ne kana cikin official da wata kila, sai aka ce yanzu an mai da kai memba a cikin tafiyar nan da ake, kai yanzu kai ba kowa ba ne, kuma ka ba da gudunmawa yadda kake ba da wada. An yi kuwa kaga inda Allah kake yi shikenan, sai ka ruguma ka ci gaba a ta yi, amma da mu idan wannan kake yi shikenan, sakamako ka ya tsaya iya nake. To saboda haka ana so ya zama duk abin da zaka yi ka yi shi dan Allah zaka yi, ba wai saboda wani abu da kake samu ba, ko kuma saboda sai ya zama lalle sai kai ba, bai zama lalle sai kai ba. Sannan malamai suka ce darasin da sai na Umar ya koya mana a ciki na cire sai na Khalid da ya yi shine, musulunci baya tsayawa akan mutum guda ɗaya. Saboda shi sai na Umar ibn Khattab yana ji ana cewa haba ai dan ba dan Khalid ba, dan ba dan Khalid ba, ai da babu, ai dan ba dan Khalid ba, da kaza kaza. Sai ce haka ne, sai ce to na cire shi. Na cire shi kawai, kuma za a yi. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, musulunci ya tsaya ne? Bai tsaya ba. To saboda haka duk wanda sai ne sai ke gaya masa in babu ni ba za a yi ba, to bashi da hankali, bashi da tunani mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 63 kawai a duniya ne, amma musuluncin nan yake so wajen mu ma muka same shi. Saboda haka kar kana sa wa ranka wai dole sai da kai, a'a babu kai ma za a yi. Shi yasa sai na Umar duk lokacin da yaji ana jinjina mutum ana cewa haba dan ba dan wane ba, dan ba dan wane ba, to zai cire shi kawai ya je shi a gefe, ce za a yi kuma ko babu shi. Saboda ka gane cewa musulunci zai ci gaba ko ba dan kai ba. To muhallin shahid din wa cikin wannan hadisi da shine kai abu dan Allah, ka fita kai yaki saboda Allah ba saboda wani abu ba. Wa ana abi bakrata nufay ibn al-harith al-thaqafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وأنا أبي بكرة أنكرون أبي بكرة نفي بن الحارث نفي بن الحارث الثقفي بن بني ثقيف رضي الله عنه وعلى جلشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sai ya dami ta Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce izal taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmai guda biyu suka hadu da takuban su falqatilu wal maqtul fillah da wanda yake kisa da wanda aka kashe duk suna wuta qultu ya rasulullah sai nace ya maikin Allah hazal qatil wannan shi yake kisa kuma balal maqtul to me ya samu kuma wanda aka kashe qala sai yace innahu kana harisan ala qatli sahibihi lalle shi yana kwadayi shi ma ya kashe dan uwansa mutabaqun alayhi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisi wannan hadisi an samu shi daga abubakarata nufay ibn al-hadis as-saqafi mutum bani saqif radiyallahu anhu wa alayhi da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan musulmai guda biyu suka hada takuban su to da wanda aka kashe da wanda yayi kisa da wanda aka kashe duk suna wuta sai ce ya rasulullahi ya za wannan dai shine yayi kisa wannan shi yayi kisa wannan ku to me ya faru da kuma wanda aka kashe wanda aka kashe ko me ya same shi ga dai wanda yayi kisa to wanda aka kashe me ya same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle shi ma yana kwadayi da zai samu ya kashe dan uwansa to anan ana magana akan cewa musulmai guda biyu idan suka hadu da takuban su malamai suka ce kuba takuba ba an kawo misali din da takuba amma idan musulmai guda biyu suka hadu da sandunan su ko suka hadu da windugogin su ko suka hadu da duk wani abu da za su hadu da shi wanda zai jawo a yi kisa da shi to da wanda yake kisa da wanda aka kike suna wuta saboda me shi ma wanda shine sai Abubakar da yake cewa ya Rasulullah ga wanda yake kisa an san matsayin sa to shi kuma wanda ya kashe wanda aka shi ko meye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuciyarsa nan ake nema yana da niyya shi ma da zai samu zai kashe wannan mutum wanda ya kashe shi shi yasa to anan malamin sun yi magana sosai idan mutum yazo zai kashe ka to kai baka da damar da zaka yi himmar cewa zaka kashe shi in ka sa a ranka zaka kashe shi kuma to da kai da shi goje dai zaku je da kai da shi din da zaku tafi shi yasa annabi Adam alaihi salam ya ɗansa Qabil da Habil da suka yi rikici a junan su ɗayan yayi niyan zai kashe ɗaya sai yake ce masa kai kana so ne kana so ka kashe ni kana so ka dauki laifina da dauki laifinka da laifina duka na dora a kaina turidu an tabu abi ismi wa ismuka fatakuna min ashabin da kana so in dauki zunubina ni bazan yi niyya ba bazan yi niyyan cewa zan kashe ka ba inni uridu an tabu abi ismi wa ismuka fatakuna min ashabin da ni ina so ne kai niyya kai ka sa a ranka cewa zaka kashe ni ni bazan sata ba sai ka tafi da laifina da laifinka ni ban yi niyya balle aka wanda laifin cewa na niyyar zan kashe ka dan uwan yake ga da yake yace ni ban yi niyyar cewa zan kashe ka ba dama saboda haka sai ka dauki laifina sai ka dauki laifinka da niyyar da kai na kashe ni da laifin da na yi shine niyyar kashe ka kuma ban yi wannan niyyar to saboda haka shi da ya kashe dan uwansa ma'ana shine damu yayi niyyar shi kuma mai niyyar komai ba bai sa a ransa cewa zai kashe shi ba yace idan ka fita hanka cewa za ka kashe ni ni ba zan ware hannuna ce za ka kashe ka ba yace in ka yi niyya za ka kashe ni ba zan yi niyyar kashe ka ba ruwa na da kai ba zan kashe ka ba to saboda haka da ya kashe shi kuma sai zama laifi yana kansa shi ba za a ce shi ma yi niyyar kashe dan uwansa ba to anan malami suka ce shine ana nufin mutum ba zai yi niyyar kashe dan uwansa ba idan ya ga shi wancan yana niyyar kashe shi sai dai a wasu wurare shine misali akwai hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutum ne yazo gadan gadan zai kashe ka sai Allah ya baka iko sai karbi takobi sai ya kashe shi shikenan nan kan babu komai man kutila duna damihi fa huwa shahidu kai din ma shahada kai saboda dan jinin ka ne ya kashe shi baka sa wata niyya cewa dama kana niyyar kwaru kai wani babu wannan ya zo ne hakikan zai kashe ka ka gani sai Allah baka dama sai kashe shi ba zai zo hakikan zai kashe kana gani ka ce to ai ni ba zan yi niyya ba sai ka kashe ka za ka yi sannan
mun mutun da duna malihi ba mu shiri mutun da yazo ga dukiyar ka hannu kai ce kawo nan kace ba za ka bayar ba ka hada shi ka samu na ba ka kashe shi shikenan ba abun da zai faru saboda haka a yin wadannan yanayoyi kan ko iyalanka ne zo zai kashe su ka samu dama za ka kashe shi ayyuma amma haka kawai irin wancan wanda aka faɗa cewa kamar na ayyan annabi Allah din nan to ba za ka yi niyya ba zan kashe ka zan kashe ka misali ba na yi ba mutum ya zo ce wani sai na kashe ka to kai ba ruwanka kar ka sa a ranka kai ma cewa to nima sai na kashe ba kai ka sa a ranka haka to aikin da zama aikin banza ke za ka tafi da wannan niyyar saboda ka ana so ya zama kana da kyakkyawan niyya a cikin zuciyarka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدعا وعشرين درجه وذلك ان احدهم اذا توضع بعد صلاه الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهضه الا الصلاه لا يريد الا الصلاه لم يخطو خطوه إلا رفع له بها درجة ورد عنه بها قضية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تهبسه والملائكة يصلون على أهلكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفره اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يؤنس فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهضه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي اي يخرجه وينهبه وعن ابي هريره رضي الله عنه اذا سيدنا ابي هريره الله قال ما سيدا قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي زيادة من شاء الله سبدا غريشي ياتي صلاة الرجل في جماعة للي صلى متم أتكين جمعي أتكين جماعة تزيد على صلاته في بيته تنا كاروا أكن صلى أتكين جلنسا وصلاته في سوكه وصلى أتكين كاسوسا بضعا وعشرين درجة درجة ودو عشرين دقوريا وذلك yace hakan anna ahadahum lalle da yanku ko anna ahadakum a wata ruwaya a wani ruwaya an kawo shi da haka cewa da yanku idan tawadda idan ya alwala fa ahsana alwudu'a sannan ya kyautata alwalansa summa atal masjida sannan ya zo masallaci la yanhazuhu illa salat ba abun da ya yunkuro da shi ba abun da ya fito da shi sai sallah la yuridu illa salata baya nufin komai sai sallah lam yakhtu khatwatan lalle ba zai taka wani taku ba illa rufi'a lahu biha darajatan darajatu har sai an daga darajarsa da wannan takun da yayi daga wa hutta anhu biha qadi'atu har sai an kankare masa wani zunubin sa hatta yadkhul almasjida har ya shiga masallaci fa idza dakhala almasjida idan ya shiga masallaci kana fi salatin to ya kasance yana cikin sallah ma kanti salatu hiya tabisuhu matukar sallah ne ta zaunar da shi wal malaikatu yusalluna ala ahadikum lalle malaiku suna yin salati wa dayan ku ma dama fi majlisihi matukar yana zaune a wajen zaman sa alladhi salla fihi wanda ya salla a cikin sa yaquluna suna cewa allahumma arhamhu ya allah ka masa rahama allahumma ighfir lahu ya Allah ka masa gafara allahumma tub alayhi ya Allah ka yafe masa malam yuzi fihi matakar bai cuta a ciki ba malam yuhdis fihi matakar bai kari a ciki ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wa hadha lafzu muslim wannan lafazin na muslim ne wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa yanhazuhu wato abin da ya yunkuro da shi ya fito da shi ko bi fatihil ya'i wato ana yin fataha wa ya'un din ya ake cewa yan hazu sannan wal ha'i sannan a ha'un din ana masa dauri wa bizai sannan ana kanta shi da zayun ne yanhazuhu ba yanhazuhu da zalun ko da zabun ba ayyu kuriju ma'anarsa shine wato ya fito da shi wa yudhibuhu sannan ya yunkuro da shi ya yunkura ya sake fito to wannan hadisin shi ma an samu shi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajul fi jama'ati sallan da mutum zai yi a cikin jama'a tazidu ala salatihi fi baitihi ana ƙara darajarta da ladanta da zai samu akan sallar da zai yi a gidansa wa salatihi fi suqihi da sallar da zai a kasuwarsa ko a rumfarsa tana ƙaruwa da me bid'an wa 20 darajatan da daraja 20 da duriya bid'u malamai sun ce abin da ya kama daga uku ne zuwa tara shine ake ce masa bid'u saboda haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul jama'ati tabdalu salatul fardi bi 27 daraja sallan jami'i ya bi sallan mutum daya da lada 27 a wani hadisi kuma yace da lada 25 to saboda haka mutum ya gabatar da sallah idan ya gabatar da sallah cikin jami'i tana karuwa akan sallar da yayi a shi kadansa a kasuwarsa ne ko a gidansa ne ko a wani waje idan dai shi dai to anan malamai suna cewa akwai wani karatun da ya kamata a lura da shi shine akwai wuraren da wurare ne masu girma masu daraja wanda in ka je kai sallah a wannan wajen yafi kowane wuri a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai sallah a masallacinsa sai kai sallah raka'a 1000 a wani masallacin da ba shi ba kafin ka samu wannan darajar masallacin nan sannan in kai sallah a masallacin da ake kaba kuma sai kai sallah 100,000 a wani masallacin kafin ka samu ladan da zaka samu akan wancan sallah sannan a ce kai sallah a cikin jami'i zaka samu lada 27 ko lada 25 to anan wasu suka fassara hadisin suka lankwasa shi suka ce hato ai shikenan ashe muna bin Allah ba shi ba kenan ai in ne sallah cikin jami'i zan samu lada 27 zan ka ba sai na zake yin sallah ba sai in barta kawai sai ba sai na yi sallah 27 sai na zo nayi ko in je Saudiya ne aikin haji na je na gabatar da sallah masallacin annabi in na dawo garin ko sai na yi dubu na yi sauran wancan sallar da nayi saboda kawai in na dawo zan sake sallah ba sai na yi irka sai na yi dubun nan ko kuma in na yi ɗakin kama in na dawo ba sai na yi ba kawai sai na yi sallar wato sallar 100,000 kafin na kawo wancan sallah malamai suka ce duk wanda ya fahimci haka ba haka hadisi yake nufi ba yana nufin darajat ne da ake samu a cikin sallah din ba za ka samu ba in ka kuskura ga wata sallah ko guda ɗaya ce saboda ka yi waɗancan salloli in ka je lahira za ka sha wahala ba wani magana kawai baka yi sallah saboda haka darajat ne malaman ma sun ka kawo cewar ga darajojin duka guda 27 ɗin ko 25 ɗin suna nan an kawo su to saboda haka idan ka yi sallah a cikin jami'i za ka samu wannan ladan ya fi ka je ka yi sallah kai ɗayanka in ka sallah kai ɗaya idan ta cika ta yadda ake so ne wurin za ka samu a karɓe ta za ka samu Allah ya karɓa idan komai ya samu yadda ake so ne in kai ɗaya kai to saboda haka sallah cikin jami'i nan in kai ta za ka samu wannan darajatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika anna ahaduhum idza tawadda ku sani haka yana kasancewa idan ɗayan ku ya alwala ya kyautata alwalarsa kaga daga nan kaga akwai maganar tsarki ma daga tsarki wani zai bar sallar daga tsarki zai bata to sai ka yi tsarki mai kyau ka yi alwala mai kyau sannan ka zo ka tsora sallah ta yi kyau sannan sallar ta karo sannan daga nan summa atal masjida malamai suka ce wannan summa din tana magana wato tana nuna ya zo masallaci ne ba sannan ya zo masallaci ba a tana nuna sai ya zo masallaci sannan la yanhazuhu illa salah ba abun da ya kawo shi ba abun da ya fito da shi sai sallah din la yuridu illa salata baya nufin komai sai sallah to anan magana ikhlasi yake ka fito daga gida ka zo masallaci ba abun da ya fito da kai sai sallah wannan shi fito da kai kai alola kai yunkuro ka fito ka zo masallaci dan kai sallah ba dan jama'a su ce wane yana jami'i ba ba da ce haba wane ba sallar take wuce shi wane jami'i haba aiwa da ba wasa da jami'i ba to kaga ka koma nan kenan idan haka ka fito shikenan hanyar ya lalace ya zama ba abun da ya fito da kai sai sallah dan sallan ka zo ba ka zo masallaci ne dan kana bin wani bashi zan ai yana zuwa masallaci kaza ban naje na kama shi to ran nan baka da sallah aikin wani kaje ba sallah kai ba aikin sa kaje kaje ka kama shi ne shikenan ba kaje masallaci bane dan alajiwani anan yake sallah alajiwani yana asuba a masallaci kaza ko yana mangariba a masallaci kaza bari naje ne sallah a wajen dan wannan muradin ne kai ka ba sallah kaje wani hadibin ne kai ka ba Allah bane a gaban ka kaje ne dan ka samu ganin alajiwani ka goga masa damuwar ka saboda haka akwai aiki ba akwai aiki lalle sai ka fito ne dan Allah ka buke sallar nan ba da komai ba ba gonka da komai Allah ka ruba Allah ne a ranka dan shi ka fito ka masa sallah ibadar sa ce ya dora maka ka fito kai ba dan ka samu wani abu ba ba dan ka burge wani ba ba dan wata bukata ba in ka fito dan wani wasu bukatu kuma to hadabin ka ya koma wancan wajen kenan an rasa ikhlasi sanan hadisi ya ga mana cewa lam yakhdu khatwatan ba zai taka wani taku ba shi wanda biyu zai sallar nan hanyar da yake tafiya illa rufi'a lahu biha darajatun har sai an daga masa daraja da wannan takun da zai an ce sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam idan su tafi sallah sun kasance suna tafiya wato kamar mutum ne aka ce irga fili da sabunsa haka suke kamar kai ne a ce misali nan irga mana nan ya yake filin kaga ai zaka na takawa ne ko ɗaya bayan ɗaya to haka suke saboda wai irin wannan darajatin da ake samu a cikin takun nan su samu wannan darajatin sannan bayan nan wa hutta'u biha qadiyatu duk takun da kai sai an gafarta maka zunubin ka kai kata duk takun da kai ka taka kana tafiya har ka je masallaci in dai da man wannan muradin ne a ranka ba wani abu ba hatta ya dukul almasjid har ka shiga masallaci fa idza dakhala almasjid in ka shiga masallaci kana fi salati to kana cikin sallah daga shiganka masallaci to ka shiga sallah daga lokacin kana cikin sallah ma kanati salatu hiya tahbisu matukar sallah ne ta zauna da kai a masallaci ba wata bukata ba ka zo masallaci ka zauna kana jira ayi sallah ne wannan ne ya zauna da kai dan wannan kake to kuma kana cikin sallah amma yanzu ba za a zo masallacin ba sai an ji an kira an shiga tukunna ka fara yin alula ba bayan an kira an shiga ne za ka yi alula kaga kai kam baka san ka zo masallaci ka zauna ka jira sallah ba to saboda haka wannan darajojin sun wuce ka banda kai a ciki saboda haka idan ka zo daga lokacin da ka zo ka zauna kana jiran sallah din nan za ana baka waɗannan darajatin amma wani a rayuwarsa bai san ma me ya jira sallah ba shi bai san ya zo ya zauna jira sallah ba shi kawai ayi ne ayi sallan kawai idan yazo ya kare minti biyu yana jiran liman to aiki ya jiga ya ne ne kam a shiga mana a shiga kawai to wannan zaman da zaka yi ma shi ma kamar kana cikin sallah ne za a baka darajoji idan ka zauna sannan wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi nan kuma bayan an yi sallah an idan da sallah kana zaune a inda kai sallar nan mala'iku za su na maka salati matukar baka tashi a wannan wajen ba za su na cewa Allahumma arhamhu ya Allah ka masa rahama Allahumma ighfir lahu ya Allah ka masa gafara Allahumma tub alayhi ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yafe masa kaga anan da yawa mun fadi a nan wajen ana assalamu alaikum sai chok ka tashi daman a matsayi kake a matsayi kake ana assalamu alaikum zaka tashi kana tashi ko ka bar wani wajen to shikenan mala'ikun nan sun yanke dim sun dauke kawai kamar an dauke wuta ba abin da za su sake ba an gama kawai ka rasa wannan abu ba za su cigaba da maka salati nan ba saboda haka ka zo ka zauna ka jira ayi sallah bayan an yi sallah ka zauna inda kai sallar nan matukar kana zaune a wannan wajen to mala'iku za su samu maka salati suna cewa Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi matukar kana zaune a wannan wajen sannan hadisin ya ga mana cewa matakar baka yi abu biyu ba bayan ka zauna a wajen sannan yi baka yi abubuwa guda biyu ba abubuwan nan kuma su ne malam yuzifi matakar baka yi cuta a wannan wajen da kake zaune ba baka yi cuta ba to sai mutum ya bada tunanin ya za a yi ne cuta ka cutar da wani an yi sallama ana zaune shikenan sai ka fara kimce ko ka fara yafuce ko ka fara zinde a cikin zuciyarka ta ka fara kallon wani a yau wani bari ga yi kaza ya saka shi kenan ka fita ciki ka fara wani abu na jama'a kana ne maka cutar da wani ko kuma kai wata magana wannan magana da zaka yi za ta yi bata shaninka an idan da sallah kana zaune a wajen sallan baka tashi ba amma shi kenan ga wani a gefenka sai ka masa izgili ko ka masa rada shi kenan wannan salatin mala'ikun Allah su yanke ba su ci gaba da maka sun yanke wannan salatin da suke ba su ci gaba da maka shi ba shi ne ka cutar da wani ka idan da sallah kana zaune amma kana gulman wani ko kana kimcin wani ko kana kallon wani kallon da zai cutar da shi to in kai wannan to za su yanke sannan malam yudis fi sannan kuma matukar mutum bai yi kare ba idan mutum bai yi kare ba idan da sallah na zaune a wannan wajen wato mala alolarsa ba ta warware ba in yana da zahin da ya sallah bai yi kare ba alolarsa ba ta warware ba sannan bai cutar da kowa ba to mala'iku za su na masa salati suna cewa Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi a muttafaqun alayhi wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim sun hadu a kansa wa hadha lafzul muslim wannan lafazin na Imam Muslim ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in hazuhu din nan shine ma'anarsa ba abin da ya fito da kai ba abin da ya saka fito sai sallar nan baka yi kuri komai ba sai sallar to saboda haka shi ma da wannan hadisi yana ƙara karantar da mu cewa mutum yayi sallar nan dan Allah ya taho masallaci dan Allah ya zo ya salla saboda Allah ya dora masa sallar ta zama wajibi a kansa dan wannan zai yi ba dan wata bukata ba in yayi dan wani muradi na daban to shikenan aikin ya bace sannan idan yazo ya jira sallah in yazo yana jira sallah yana jira ai sallah to kamar yana cikin sallah ne sannan bayan idan da sallah ya zauna a inda yayi sallah din nan mala'iku za su na rubuta masa lada suna masa salati kamar yana cikin sallah mutukar bai cutar da kowa ba mutukar Allah subhanahu wa ta'ala ba ina ga zamu dakata ne insha Allah abinda muka karanta dai Allah ba mu dadan sa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana dukkan mu sallallahu alaihi wasallam ya mu tambaya a cikin abin da muka karanta sai ayi na
a karatu da muka ba sai yin da ake magana wanda in musulmi ne sun fi makami da wanda ya kashe da wanda ake shirin suna wuce na magana kuma ni mutum ya zo zai kashe ka ne wurin kare kanka sai ka ce
na kana bacci muka buga bada an ce mutum idan ya zo zai kashe mutum to nan kam yana da damar da zai kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila duna damihi ma huwa shahid wanda ya kashe saboda jininsa to ya yi shahada saboda haka idan ka kashe shi ko ya kashe ka in dai ya zo da makamin ne ka gani gashi nan lalle zai kashe ka to shikenan nan ka kashe shi ma ba komai ba abin da zai faru abin da ake gudu shine ka sa a ranka wani ya zo ya ce sai na kashe ka kai ma sai kai niyya daga ranar ni ma sai na kashewa ne to ya kamata kan wannan niyyar aikin ka lalace shine ba za ka yi ba amma ya zo ko dukiyar ka ne misali ga dukiya a hannunka ya ce ban nan sai ka samu dama sai ka kashe shi ba ka bashi ba shikenan yayi ko iyalanka ne ya zo zai kashe su sai ka samu dama ka kashe shi nan ma ba ku amma ka kullaci mutum a ranka ka ce kai ma sai ka kashe ba ne to nan ne aikin zai lalace idan wannan niyyar ta zauna cikin zuciyarka amma ya zama gashi ga kai ne ba yadda za ka yi kuma ka san halaka kan zai yi to in ka samu dama za ka yi halaka shi na to alhamdulillah abin da muka karanta dai Allah ba mu dana samu nan ga kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih al-ma'mur al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم